sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Bahama Tafis Baballa tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 14 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa wasu 'yan kasuwa a jamhuriyar Nijar sun koka kan ci gaba da rufe iyakokin da kasar Algeria ta yi, wanda ya haddasa hauhawar farashin kayayyaki. Wasu 'yan Najeriya sun yi kira da hukumomin sojan kasar da su sanya wata alama a kayansu domin bambance na jabu da wasu bata gari suke amfani da su, bayan da hukumar EFCC ta kama wani janar ɗin soji na bogi. Kama kowace ranar Juma'a, yau ma Awwal Garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Babu Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Jama'an kungiyar tarayyar Turai sun yi Allah wadai da harin kutsen yanar gizo na yau Juma'a kan kasar Ukraine, lamarin da ya kai ga rufe gwamnati da dandalin ayyukan yanar gizo na wucin gadi. Kana suka yi alkawari da amfani da kungiyar ta EU su taimaka wa kasar. Shafukan yanar gizo da ke dauke da sako da harsunan Ukraine da Russia da kuma na Poland sun ce an fitar da wasu bayanan sirri a bainar jama'a. Wani bangaren sakon na cewa, ku ji tsoro, ku jira ganin mafi muni. Wannan batu ne da ya shafi rayuwarku ta bara da bana da kuma baki. Ma'aikatar sadarwa da kuma yada labarai ta kasar Ukraine ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai Associated Press cewa babu wata shaida da ke nuna an fitar da bayananta. A cikin wata sanarwa, babban sakataren kungiyar NATO Jens Stoltenberg a cikin kakkausar murya ya yi Allah wadai da harin, yana mai cewa kwararrun masana harkokin yanar gizo na kungiyar suna musayar bayanai da takwarorinsu na Ukraine akan wannan hari na mugunta. Ya ce masana a kungiyar ta NATO da ke kasar sudanan suna taimakawa hukumomin Ukraine. Ana sa ran wakilan gwamnatin mulkin sojan Myanmar za su kalubalanci halancin kotun kasa da kasa ta saurari zargin da ake wa kasar na aikata kisan kare dangi akan 'yan kabilar Rohingya marasa rinjaye a wata sabuwar shari'a da aka fara saurare a ranar 21 ga watan Fabrairu, inji Anthony General kasar Gambia wanda ya shigarwa kotu da karen, yana fadawa Reuters a yau Juma'a. An yi wani tsari mai inganci da za a fara sauraren shari'ar a ranar 21 ga watan Fabrairu shekarar 2022, inji Anthony General da Gambia Dauda Jalo. Ya kara da cewa Hausar Suci da ta jagoranci masu kare kasar a sauraren bainar jama'ar na farko a shekarar 2019, amma tun bayan da sojoji suka hambar da gwamnatin ta ne suka fara tura manyan jami'ai suna wakiltar kasar. An yi wa sauraren shari'ar tsari da zai baiwa wasu damar bayyana kotun dankansu, wasu kuma za su shiga kotun ne ta yanar gizo sabili da matakan kariya daga COVID-19. Fiye da 'yan kabilar Rohingya 730,000 ne suka tsere daga Myanmar bayan wani farmaki da sojoji suka kai musu a shekarar 2017, inda aka tilasta musu shiga wasu sansanoni marasa galihu da ke kan iyaka a Bangladesh. Masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sojojin sun aiwatar da farmakin ne da nufin kisan kare dangi. A yau Juma'a, Koriya ta Kudu ta bada rahoton cewa Koriya ta Arewa ta kaddamar da makami da ake ganin karin wasu makamai masu linzami ne na ballistic, gwajin makami na uku da Pyongyang ɗin ta yi a cikin wannan sabuwar shekara. Kaddamar wannan zuwa ne sa'o'i bayan kashedin ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa akan daukar tsauraran matakan soja ga takunkuman da Amurka ta dora mata game da gwaje-gwajen da ta yi a baya. Ma'aikatar sojan Koriya ta Kudu, wadda ke sa ido sosai akan gwaje-gwajen makaman, ta ce Arewa ta harba wasu makaman ballistic masu cin gajeren zango daga lardin Pyongyang ta Arewa yau da rana. Tun da fari ne dai kamfanin dillancin labaran Japan na Kyodo ya bada labarin cewa gwajin ya hada da wani makamin ballistic da ya fada a wani yankin gudanar da ayyukan tattalin arzikin Japan. Sai dai ba iya fayyace dalilin da yasa aka samu sabani tsakanin rahotannin Japan da Koriya ta Kudu ba. A wannan mako, Amurka ta fitar da kakkausar suka fiye da yadda ta saba yi akan harba makaman da Koriya ta Arewa ke yi. Ta kuma kakaba takunkumai na bai daya akan wasu 'yan Koriya ta Arewa guda biyar da ta yi zargin suna taimakawa wajen sayo kayayyaki na shirin makaman Pyongyang. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana bada shawara amfani da wasu magunguna guda biyu wurin jinyar COVID-19. Magungunan sun hada ne da baricitinib da kuma acetrovimab. An bada shawara sosai akan amfani da baricitinib akan masu tsananin fama da COVID-19 ko kuma suke cikin mawuyacin hali, inji WHO. Ta ce maganin acetrovimab magani ne da ke taimakawa garkuwar jiki. Ana bada shawara amfani da shi bisa shari'i akan waɗanda COVID-19 bata yi tsanani a kansu ba ko matsakaicin rashin lafiya waɗanda ke cikin haɗarin zuwa asibiti. A hali da ake ciki kuma Prime Minister Sweden ta kamu da cutar COVID. Mai magana da yawu Magdalene Andersson ya ce gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar bayan gwajin gaggawa, kana Prime Minister za ta gudanar da ayyukanta ne daga gida. Sweden kamar sauran kasashe da yawa a duniya tana fuskantar barkewar nau'in Omicron mai saurin yaɗo. Cibiyar sa ido akan coronavirus ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Juma'a cewa ta tattara alƙalluma na mutane miliyan 320 da 500,000 da suka kamu da COVID-19, kana wasu sama da miliyan 5 suka mutu da cutar. Cibiyar ta ce an riga an ba da allurar rigakafi miliyan 9 da miliyan 500.
Gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Watanni bakwai bayan sanar da bude iyakokin kasashen Nijar da Algeria domin gudanar da kasuwanci tsakanin kasashen biyu, har yanzu iyakar kasar Algeria ta kasance a rufe, wanda ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci da sauran kayayyaki da ake shigo da su daga Algeria. Daga Agadez, Hamidu Mahmud ya aiko mana da wannan rahoto.
Watanni bakwai bayan buɗe iyakokin kasashen Algeria da Niger domin gudanar da kasuwanci a tsakanin al'ummomin kasashen biyu, har yanzu iyakar kasashen biyu ta kasance a rufe, wanda hakan ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci da ake shigo da su daga Algeria. A yayin wata ziyarar aiki da shugaban Niger Bazoum Mohamed ya kaiwa takwaransa na Algeria Abdulaziz Tebboune a watan Yulin shekarar da ta gabata ne, inda suka fitar da sanarwar buɗe iyakokin kasashen biyu, lamarin da ya sa a wancan lokacin jama'a Agadez suke murnar buɗe iyakar don samun sauki ta fuskar to ta rayuwar tsiyallai. To sai dai murnar na nema ta koma ciki, wanda a cewar jama'ar har yanzu ba su ga wani sauyi ba.
Ni sunana Muhammad Sani, an bude amma ba mu ga wani canji ba. Farashin kaya hawa ma yake fiye da mada mujiya alji can, amma ba mu ga wani abin da ya canza ba bisa bude da an ka ce. Abubuwa ma in ka doka farashin ya hau ma sosai bisa kamar da, tunda dai a takardu ne suka ce su an bude kimanin wajen watanni bakwai da aka ce an bude, amma ba abin da ya canza har yanzu.
Sunana Salisu Alhassan, ina harakan motoci tsakanin Niger da Alji. Lokacin nan dai muna jin daɗin cewa an buɗe frontier, to kuma wajen wata bakwai yanzu ba mu ga sauyin komi ba, sai abubuwa da suka ƙara cakulewa dai, tunda komi ya sauya dai ba yanda ake tunani ba. Da aka ce an buɗe frontier kuma har na kai ma Alji, in kawo mota kuma da na kai na ga abubuwan kuma ba haka nan ne ba. Gwarda da take rufen ma dai kun shi samun sauki farafar akan yanzu.
Wani kiyasi daga ɗan kasuwa yana nuni da cewa fiye da kashi 70 cikin ɗari na abincin da Agadez ke amfani da shi na fitowa ne daga Algeria, kuma ana fitar da kayayyakin ne ta Algeria ta hanyar sarande. Aminu Waje, shugaban ɗan kasuwa na jihar Agadez.
Ka ɗauki abincin da muke ci na Agadez, cikin kashi 100 kusan kashi 70 yana fitowa daga wajen Algeria ne. To ka ga ku alhamdulillah, abincin Algeria ba magana Agadez ba kaɗai yake kotawa, a'a Niger ce gaba ɗaya, kai har da ma makwabtan mu suna ɗauka su daga nan Niger suka yi su can. Kayan na yanzu furod ne yake, kayan na yanzu leloji ne ake yi irin da aka saba shi na can kwanan baya. In ma an bude iyakai wannan kaya hanzu ana ne da ake ne, babu da canza. Kuma kana nan aka je aka sato su, ko kun ce maka aka dauko su a fraud, aka zo aka aje kuma a koma, kuma aje a dauko su ana giye goye a zo a aje kuma a koma, sai an tara da haka nan. To yanzu kan a ce maka an cika mota mai daukar tan 63 ana hudu daga Alger ana kawo din ana aje, ai ba yau bane farashi a sama shi kuka da lokaci. In ka zo sayan kaya baka samu su ba, da ka samu su dole in ka zo ka azo da ladai sama dan ka samu.
Kungiyoyin da ke yaki da tsadar rayuwa a gida sun bayyana girman matsalar ta hauhawar farashin kayan abinci. Muhammad Abubakar, shugaban kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa a Agadez.
Ayo a dena ya Agadez da hawan da farashin gadai na abinci musamman mun fitowa daga wajen Alishi kenan. Al'umma sun dogara gare shi, shine abubuwan ne kenan musurufin da yake ya zama tono da kullun. In ka duba abubuwan sun kai inda sha ba sabuwa ga talaka, yawan kaddiban madarar ake sinta da jikka da 50 jikka ke wuta ke hatta ka wani jikka biyu abinci wan gabbat alimantan kaddiba abin jikka fudu jikka da ya kai jikka shi har jikka bakwai duka abin da ka san da talaka na amfani shi rubu ya hau
jahar Agadez dake iyaka da kasar Algeria da ya kai kilometer 600 na dogara ne da dimbin kayayyakin abincin da ke fitowa daga makwabciyar so biyu Algeria ke rufe iyakokinta da Niger na baya-bayan nan shine wanda ta yi a watan Maris din shekara 2020 don hana kwararar cutar corona a kasar karshen rahoton kenan Hamid Muhammad muryar America daga birnin Agadez
A gaida Hamid Mahmud za mu rufe taskar rahotannin namu a Najeriya inda hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa a kasar ta kama wani mutum da yin sojin gona na soji mai makamin Manjo Janar da bindigogi tare da ikrarin shugaba Buhari zai bashi shugaban sojojin kasar wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani
A jisarwa da akraba mane ma labarai kakakin hukumar ta EFCC Wilson Owojare ya ce mutumin wanda ke sojan gonan Manjo Janar da sojan Najeriya ya yi ƙaryan cewa shugaban sa Muhammadu Buhari ya gabatar da sunansa a matsayin wanda za a baiwa babban hafsan sojan ƙasar Najeriya don haka yana buƙatar kuɗi domin kamun kafa na samun wannan mukami na hafsan hafsoshin sojan ƙasar Najeriya kokarin jin ƙarin bayani daga option kuma EFCC da ke Lagos ya tsara inda wani jami'in ta yi shaida min cewa to wani karin bayani zai fito ne daga headquarters hukumar da ke birnin Abuja to koya yan Najeriya ke kallon irin wannan nau'in salon damfara ko sojan gona tambayar kenan da newa Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support Group
yanda muke kallon wannan abu yanda hukumar EFCC ta kasa ta kama wani general amma kuma general din na soja na ƙarya mu muna kallan cewa idan aka ci gaba ma da bincika za a samu irin su ma da yawa wanda kuma har ana zargin shi da yayi damfara na abin da ya kai miliyan 270 so kaga wannan wani abu ne wanda yake abin yana da ban takeici kuma yana da ban mamaki saboda yawaitan abin da ake ce ma uniform na sojoji da yayi tunda ko gwanjo kaje zaka samu uniform na sojoji kusan nan kuma in ka lura kusan masu yan bindiga dadi da yan ta'adda da sauransu da din uniform din da na sojoji suke amfani suke nuna kaman su sojojin ne na kasa amma kuma ba ainihin sojojin bane na kasa na jabu ne saboda haka wannan wani abu ne wanda yake hukumar soja ya kamata ta dauki mataki na bambance uniform dinta wanda in ka gani ka san su ne in kuma ka ga wanda ba su din bane zaka iya ganewa
har ila hukumar ta EFCC ta ce ta kama sojan gona da wasu takardu dauke da sa hannun shugaban kasa Muhammadu Buhari na jabu wanda yake amfani da su wajen yaudara kuma damfarar mutane haka kuma an samu wasu manyan bindigogi guda shida da harsasai tare da wanda aka kama wannan dai ba shine karan farko ba da hukumar ta EFCC ke kama mutane da ke sojan gona na manyan jami'an gwamnati ko hukumomi da sunan damfaran 'yan Najeriya har ma da 'yan kasashen waje Babangida Primary Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Al'umman kasar jamhuriyar Kamaru sun fara nuna fushinsu kan yadda shugaban kasar na Kamaru Musa Faki Diya yake sayan motoci na kawa domin sha'anin kasa da ma yanda yake neman ganin cewa babu wani wanda zai yi masa magana a fadin kasar jamhuriyar Kamaru motar da shugaban kasar da yake takawa a yanzu haka a nahiyar mu ta Afirka babu wani shugaba wanda yake shiganta mujalla da kuma jaridu da gidajen sadarwa na kasar Kamaru da zaka wannan maganganun ne suke ta daukan hankalin al'umma musamman a rile wannan lokaci wannan ne yasa na tambayi Alhaji Garba ɗaya daga cikin jagororin jami'ar da ke sai ko CPDM ta shugaba Faki Diya kuma mai fara'aji a cikin kungiyar nan ta Sirakta wa gidan shugaban kasar Shantar Diya ga abin da ya ce
wannan magana da wayansu ƴan jaridun Kamaru suke yi da shauransu da zancen motan da mai kasa ya saya na zirga-zirgansa wannan ina cikin ka'idodin da mai kasa a cikin budget dinsa yake tsari ya sayi motar da ya ga dama wanda ya fi masa alheri zancin cewa ya sai mota wanda shi daga shi duk Afrika babu shi wani kudi ne wannan na sai mota ne da ba a yadda masa sai mota abin da cire kudi haka ne sai mota ba kamar kuma ba kasa bace ba madabbadar wucin kasa bace kamar na da kudi dole kuma mai kasan mu ya shiga abin da zai kaidar zai kamanci kamaru ya kamanci shugaban mu abin da za su gani kai don Allah ba tsawon satin kudin ya sai mota ba mota nan kudi ne wanda aka tana data na sayan masa mota wanda zai ji dadi shi ma a ciki in ya so mai kasa mai zuwa shi ma ya ji dadi a ciki ba sayan mota domin mutum don kanshi
shi ma Isma'il Muhammad Ahmad ne sa na matashi a kasar Kamaru ya yi mini karin hatsi kan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa da kike ku ce da ake yi a wannan lokacin
babu mamaki bane a ce talakawa sun yi korafi kan cewa shugaban kasa ya cire makudan kuɗi musamman wannan lokaci na matsayin tattalin arziki ya ce sababbin motoci kuma manya ba kowane iri ba amma kuma kada mu manta muka wawaya baya za mu fahimci cewa tsawon kusan shekara 30 shugaban kasa Paul Biya da tsofaffin motocin da Aijo ya bari yake amfani da su ƙarshen da aka kai wani lokacin da ya fito ana bikin kasa motan ta ɓaci inda mu duka muna kallo a talabijin sojoji suka tura mota aka kai inda za kai daga wannan lokacin ne Paul Biya ya fara sayan motoci to kaga ba don akwai talauci a kasa bane zaman ta ciwon kasa akwai martaba kasa da za gina kuma da za kare
haka zalika ɗan adawa ma ba basu a baya ba wajen faɗin albarkacin bakin su kan wannan balakala da ke faruwa a kasar ta jamhuriyar Kamaru Alhaji Aidanas da ya daga cikin shugabanni na jam'iyyar NCF da Ali John Burundi wanda suke adawa da gwamnatin shugaba Biya shi ma yana ƙarin haske kamar haka
to a gaskiya dai a kowane lokaci wato su masu tafiyar da kasar nan wato shugaban kasa da mukarraban shi suna tabbatar da abin da muke faɗa kone lokaci wato dai kasan Kamaru ta kasance a yanzu haka wato kasa da ake bukatun kudi kwarai da gaske a takarda ana nuna muna cewa lallai kuwa ana bukatun kudi kare sai ka duba ka gani irin harajin da aka kakkara a doka tattalin arzikin da aka fitar a December 2021 wato abin mamaki shi aka ga cewa wato su waɗannan kudaden da ake tarawa a saka mafadar shugaban kasa ba rage ko dala ciki ba kone lokaci ina tunatar da ku cewa wato shugaban kasa wato a fadar shi kadai bayan albashin shi da albashin aikin fada ana ajiye mishi kaman kudi sama da biliyar nake fada 57 da ake ajiyewa wato kowane lokaci je iya yana da dama kashi biliyar daya a sati wato ka san dai shekara guda ba sati mako 52 bane to kaga je iya kashi sama da biliyar a sati amma kuma shi a maka matalakoci a raji a maka musu a raji to kaga sun sake tabbatarwa da irin motar nan da za ka fito da shi ka zo yayin da ɗan Kamaru da dake rike ci shinkafa da ke rike ci nama da ke rike samu ma ya sha ruwa mai sanyi babu ruwa ba wuta a ƙasar Kamaru domin ana kukan cewa ba kudi a kowane lokaci kai a ta a dashi ma aka ce za a sa mata haraji a dashi dai da muke yi a anguwa ba za a sa mata harajin ka ce a dashi shi ka biya haraji za ka ɗauka tukuna ka zo kana wasa da irin kuɗaɗe haka da irin mota haka bayan wasan da aka yi da kuɗaɗe saboda kafa waɗannan filayen balon ɗin.
Shugaban hulɗa da al'umma na kungiyar nan ta kare haƙƙin al'adama na ƙasar jamhuriyar Kamaru Malam Bilyamin Tukur shi ma ya bayyana wa manema labarai irin yadda yanzu haka ake ɗaukan wannan al'amarin da shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru ya yi sannan kuma waɗansu shugabanni na nahiyar Afirka su ma suka yi irin waɗannan al'amura ga kaɗan daga cikin abin da ya ce.
Ni dai a nawa ganin gaskiya na san gwamnatin kasan Kamaru tana cin zarafin mu talakawa saboda wato barna in kai nazari duk duniyan nan zaka samu ba kasan da ma'aikatan gwamnati sun fi in kasuwa kudi sai a kasan Kamaru haka kuma misali ɗaya na farko da zaka duba shine shugaban kasan Kamaru ka duba motan da yake hawa mota ne wanda wato a duniyan nan duka sai an diddirga su ake samu irin shi to kaga wannan barna ne kudi kuma na talaka ne kasan Kamaru tunda take shekaru wajejin 40 da abu ita take biyan ma'aikatanta ma'ana kudin da ake hadawa kudin wato haraji da sauransu shi ake amfani da shi saboda ba wata dukiya a kasan Kamaru da ake diba anan ake amfani da ita wanda take tafi da kasan dole kudaden haraji da kudaden takardu da shi ake juyawa to ya zama to shugaban kasa shi yayi sama da fadi da shi da shugaban wato gwamnatin shi da iyalansa akan wannan dukiyan a gaskiya abin bai dace ba, kuma an kai nazari zaka samu cewa da akwai zalunci da rashin kyautata a talakawa.
A ranar sabo shi ma dan jam'iyyar adawa ne na dan darsai masu neman kwace mulki karfi da yaji a hannun shugaban kasar jamhuriyar Kamaru mu tafiya ga abin da yake faɗi a daidai wannan lokacin.
To mallam awalla a tambayi maganar da kake na barnan kudin da polbiya yake da shi da gwamnatin shi, wannan ba sabon abu bane. Ai gwamma ma a ce ya sayi mota mai tsada zai iya cewa na security ne shi ne, amma ka duba ka gani barnan kudi tsakan tun kame sun suka kashe kame yana tsanye ta kasan waje yana tsayarwa da jigin saman transport da ake cire kujeru, aka ce cire kujeru kawai a mayar da shi da su biro miliyar guda ne haka mayarwa, kuma zai dauki jirgin sama zai zauna kwana 40 da haka yake aka yi ta yi da aka yi ta yi yanzu da yake ba kudin wannan an samu da aka sai masa jirgin saman nan. To bayan haka ka ga barnan da ministocin su suke, ka duba ka ga irin motocin da ministoci suke hawa a Kamaru kai simple mail da conseil municipal ka ga matoci masu tsadan da suke ka san ana barnan kudi a Kamaru. To menene matsayin mu MRC? Mu a wajen mun ka duba projet de société mu, wato abin da muke cewa mu da mun dauki mulki, abin da zamu yi magana daga gidajen ministoci zuwa motocin da suke hawa zuwa yanda suke gyara biron su kamar lungunan su, duk wannan barnan kudin da ake in aka gaya maka nawa ake kamar take kashewa a wani kowani minista, kowani minista in aka dora shi akan kujera yana da miliyan 60 na saifa, wannan kai na kaya ne banda gyara gidan shi da za a yi banda motar da za a bashi.
Masu magana da yi suna cewa yau gare ka ne gobe ga dan uwanka mama Awul Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
A gaida Awul Garba kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice.
masara harkokin kwallon kafa a sassan duniya kamar sun fara tuba baka sun ba su kan mutunin alwala da kafi wanda akan sanya shi kina cewa sai kuma da kuma da cewa nan alwala kafin ya shiga filin kwallo domin ganin idanun sa irin yadda ake taka leda a kasar ta Jamhuriya kamar wannan ya hana filayen kwallon kafa cikama a fadin kasar dama yadda yanzu haka dan taka leda suke samun cikas dama alƙalan wasanni waɗanda yanzu haka ake ganin cewa akwai waɗansu daga cikin su waɗanda waɗansu al'amura yake sanya su dimaucewa ba manga sisi dan kwallon kafa ne a kasar Jamhuriya kamar kuma sannan mai fada a jini a hukumar kwallon kafan kasar ya yi mana ƙarin haske kan waɗansu matsaloli da ake fuskanta daya bayan daya a yayin da ake gudanar da wannan fafatawa na cin kofin nahiyar Afirka a kasar Jamhuriya kamar shekarar 2021 AFCON Total Energy a kasar ta Kamaru.
Daidai abin da zan iya fada akan wannan competition AFCON Cameroon 2021 da ta fara a kasan Cameroon menene wato muna fuskantar matsaloli dewa a kasan Cameroon akwai matsaloli kaman matsalolin yin testing din COVID-19 da wato bakin da suka zo dewa suna fuskantar wannan matsala da kyar suke samun wajen yin wato wannan testing din COVID-19 in sun samu ma wajen din wato mutane na cike ba daukan su akan su baki ne yayin daidai dama dauke su an san dama baki ne na daya kenan na biyu kuma akwai dan matsalolin da ake fuskanta wato wannan wasan ya gani mutane ba su zuwa cikin stadium wato akwai matsaloli hakan nan ba samun tikiti a wajen sayarwa in ka duba manyan yan wato kasan Cameroon da suke sayar da tikiti sun dauki duk tikiti sun zauna kai kananan masu son ball ba su samun tikiti na biyu kenan na uku kuma akwai matsaloli jewa da kaf take fuskanta kaman wato da muka samu dan busa a cikin ball Mali da Tunisia da ya tsayar da wasa lokaci bai kai ba mun samu kuma matsalolin da ba wato wakan Murtaniya da aka kasa duk wannan matsalolin din wato irin matsalolin da ake fuskanta ne kuma a yanzu hakan nan a masu team masu ball ba mu samu wato team hakan nan da ta bude wasa har wasa yake kyau kowa na jin dadi ba sai aka ce mini kasan Cameroon suna duka sun wuce suna duka sun wuce Abubakar Bansan ya sa gol guda biyu yana da kyau amma har yanzu akwai matsaloli kamar a tsakiya akwai matsaloli a bayan da wato kasan Cameroon tana fuskanta in bata gyara wannan matsaloli ba mun muna tsoro mu ɗan fada ji da in Cameroon tazo tayi wasa wato gari da ta san ball gari mai tsari za ta iya fita
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon
to a gaida Awal Garba yanzu kuma sai labarai a takaice
wanda ta kace jama'an kungiyar tarayyar turai sun yi Allah wadai da harin kutsen yanar gizo na yau Juma'a kan kasar Ukraine lamarin da ya kai ga rufe gwamnati da dandalin ayyukan yanar gizo na wucin gadi kano suka yi alkawari da amfani da kungiyar ta EU su taimaka wa kasar shafukan yanar gizo da ke dauke da sako da harsunan Ukraine da Russia da kuma na Poland sun ce an fitar da wasu bayanan sirri a bainar jama'a wani bangaren sakon na cewa ku ji tsoro ku jira ganin mafi muni ana sa ran wakilan gwamnatin mulkin sojan Myanmar za su kalubalanci halancin kotun kasa da kasa ta saurari zargin da ake yi wa kasar na aikata kisan kare dangi akan yan kabilar Rohingya marasa rinjaye a wata sabuwar shari'a da aka fara saurare a ranar 21 ga watan Fabrairu inji Anthony General kasar Gambia wanda ya shigarwa kotu da karen yana fadawa Reuters a yau Juma'a an yi wani tsari mai inganci da za a fara sauraren shari'ar a ranar 21 ga watan Fabrairu shekarar 2022 inji Anthony General da Gambia Dauda Jalo a ƙarshe a yau Juma'a Koriya ta Kudu ta bada rahoton cewa Koriya ta Arewa ta kaddamar da makami da ake ganin karin wasu makamai masu linzami ne na ballistic gwajin makami na uku da Pyongyang din ta yi a cikin wannan sabuwar shekara kaddamarwar na zuwa ne sa'o'i bayan ka shaidin ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa akan daukar tsauraran matakan soja ga takunkuman da Amurka ta dora mata game da gwaje-gwajen da ta yi a baya.
Kuma masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jiyo ta abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da yake gabatar da shirin da Jewel Leather Creation da ta bada umarni. Amma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe daga shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.